sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Har yau dai baba Yakub makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saki kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na ranar Laraba 7 ga watan Disamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an fara taron bita da karawa juna ilimi akan wato na yini uku a Kano da komandoji da sauran jami'an hizba a jihohi guda shida dake arewa maso yammacin Najeriya. Muna kuma dauke da shirin ciwo kyamace wanda Aishatu Ma'azu za ta gabatar, akwai kuma sharhin jaridun Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar, amma sai an fara shan labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafata da dakaran Russia a yankin gabashin Donetsk a jiya Talata, inda ya alƙawarin fatattakar dukkan dakaran Moscow daga ƙasar sa. Ranar jinjinawa sojoji ta Ukraine, a wani jawabi da yayi ta bidiyo ga sojojin daga yankin Slovyansk na Ukraine, Zelensky ya ce, "Kowa na ganin kwazon ku da basirar ku. Ina godiya ga iyayenku saboda horon da suka ba ku na zama jaruman gaske." Russia ta bada rahoton an kai harhare a wasu muhimman wurare a cikin kasar ta kwanaki biyu a jere, koda yake Ukraine bata ce ita ce ta kai harharen ba. A wani lamarin, gobara ta tashi a wani filin jirgin sama dake yankin Kursk a kudancin Russia, wanda ya hada iyaka da Ukraine, bayan da wani jirgi mara matuki ya afka wurin, a cewar gwamnatin yankin, yayin da kafafen yada labarai masu zaman kansu na Russia suka bada rahoton cewa jiragen sama marasa matuki sun kai hari kan wata masana'anta dake da tazarar kilomita 80 daga kan iyakar Ukraine. Yanzu mazauna birnin Beijing ba sa buƙatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa dauke da cutar COVID-19 kafin su shiga shagunan cefane, ofisoshi, tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa, yayin da hukumomin China suka sassauta tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taba ganin irin ta ba da ta barke a biranen China da yawa a watan da ya gabata. Ana sa ran za a dauki ƙarin matakai don sassauta dokokin na COVID-19 nan da kwanaki masu zuwa. Dubban 'yan China a birane sama da 20 ne suka fantsama akan titina tun daga ranar 25 ga watan Nuwamba don nuna takaicinsu akan dokar kulle saboda cutar COVID-19 ta lokaci mai tsawo da tsananta gwajin cutar da kuma wasu matakan da aka sanya na rage zirga-zirgar jama'a. Yayin da galibin masu zanga-zangar suka mai da hankali wajen bayyana bacin ransu akan matakan gwamnati na COVID-19, wasu kuma sun buƙaci shugaba Xi Jinping yayi marabus. Gwamnatin ƙasar dai ta ɗauki irin waɗannan kalaman a matsayin na ɓatanci. Daruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci, cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya. Taron na kwanaki biyar wanda ƙungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa ta duniya da ake kira Transparency International da kuma ƙasa mai masaukin baƙi ke kira a duk bayan shekara biyu. Ana kallon sa a matsayin wani dandali mafi girma na yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa da ake kira IACC a taƙaice, wanda ake yi a wannan makon, ya mayar da hankali ne akan batutuwa guda 7, ciki har da tsaro a ƙasashen duniya, bambancin launin fata, sauyin yanayi, cinikayyar sirri ta yanar gizo, yin sama da faɗi da dukiyar al'umma, da kare masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa akan gazawar gwamnatoci da yawa wajen aiwatar da alƙawuran da suka ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa, a cewar masu shirya taron. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin wannan lokacin, an fara taron bita da ƙarawa juna sani na yini uku a Kano da komandoji da sauran jami'an hizba na jihohi shida da ke arewa maso yammacin Najeriya. Taron ya maida hankali ne akan dabaru da hikimomin tunkarin kalubale na zamantakewar gida da kuma cin zarafin mata da kananan yara. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwali dauke da karin bayani.
Cibiyar DRPC mai bincike kan kyautata al'amuran jama'a haɗin gwiwa da Power Foundation da kuma tallafin kungiyar mata ta Form 1 suka shirya taron da ya samu mahalarta daga jihohin Jigawa da Katsina da Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara. Malam Ubala Ibrahim Rano shine babban jami'i mai kula da aikace-aikacen ofishin kungiyar a jihar Kano.
Ita cibiyar bincike da kyautata al'amuran jama'a wato DRPC kullun tana da sha'awar hanyoyi da za su inganta kiwon lafiyar mata da kananan yara, lafiyarsu da kuma zamantakewarsu. Kuma sai muka yi la'akari da cewa akwai wata kafa ta gwamnati, wato HISBA, da aka kafa ta don ta taimaka wajen yin wannan aiki din da muke shekara 130. Yanzu kaga ino yawan kashe aure za ga mata ne ake kusa wannan abu. Magana ta tade sai ga to duk wannan abuwa din kuma duk ko ina za a ce HISBA za a je. Kaga ya kamata din a zo a tallafa musu saboda sai abu ya faru din za a je a same su.
Farfesa Usman Shu'aibu Zunnurain na sashin koyar da shari'ar musulunci a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano ya gabatar da makala da ta maida hankali akan cin zarafin mata ta mahangar shari'ar musulunci.
Wasu abubuwan da mutane suke ganin cewa cin zarafi ne ba dole bane ba a tsari na shari'ar musulunci ya zama cin zarafin ne. Wasu abubuwan kuma da ma ba a ganin ba a lissafa shi a cikin cin zarafi saboda a raina shi kuma shari'a tana ganin cin zarafi ne. Alal misali in ka dauki matsalar dukan mata to sai Allah ya ce matakin farko ka nuna mishi zaman Allah kai musu azai ka nuna musu wannan bujira da fitsara da suke Allah hobi kuma zai kyale ba amma idan suka ci gaba da bujirewa ba su ji tsoron Allah ba su ji azan da aka yi musu ba sai Allah ya ce fajiru hunna fil masajid to ka kauce matakin kaurace musu a shimfiɗa to su kuma in aka kaurace din yakin tasiri to sai Allah ya ce wadribu hun to kuma kudan daddake su duka da bai cutar dawa bai fasa fata so kaga shi ba wai zaki dukan ake nihi ba dukan ake nihi ba kai dukan wasu ba suka ce asuwa da kake zaka dauka ka dan kakkwala mata ka ce ke zaka riyaci to in ka dauki wannan a wajen maganar masu rajin haƙin mata su zasu ga wannan ai cin zarafin mace ne to amma nasu ne na shari'a.
Malama Ummu Umar jagorar kungiyar kare haƙin mata da yara ta Mar'atu Saliha a jihar Kebbi ta ce aikace-aikacen su ya ƙara nuna yadda mata da yara ke fuskantar kalubale a sassan jihar.
A tallafa ma waɗanda ba su da gata da yara waɗanda an ka kyale tana ta yawo hakan ga cikin shiya ba su da uwa kila ba su da uba babu wani dangi da sun ka ɗauke su sannan da irin mata waɗanda ga samun matsala gidajen majansu a yi musu wani cin zarafi muna samun report na cin zarafi kuma muna gani da idonmu yara ƙanana ɗin ma ga uwarsu cikin gida sai su zama suna walakanci ana cin zarafinsu to muna iya zuwa mu ɗauki mataki kila uwan miji ko kuma shi mijin na yayi abandoning ɗinsu in muka ga abin wanda muka iya kashewa na nan sai a kashe in wanda ba mu iya kashewa na nan sai mu ƙara gaba don a samun ma yaran nan ɗancinsu kuma wani bi in ya ɗauro muna gamawa da HISBA.
A ƙarshen taron ana sa ran kwamandojin HISBA a jihohi 6 a yankin arewa maso yammacin Najeriya za su ilminta da sabbin dabarun warware waɗannan ƙalubale da suka dabaibaye rayuwar mata da yara a yankunansu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da lagai da Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun fara matsawa gwamnatin Spain lamba akan mutuwar wasu mutane su akalla 23 bayan da dubban bakin haure suka nufi yankin ƙasashen tarayyar Turai da ya hada iyaka da Afirka wato tsakanin Morocco da yankin Melilla na Spain. Al'amarin mafi muni da aka fuskanta a yankin Turai a 'yan shekarun nan bakin haure sun mutu ne a lokacin wani turmutsutsi sannan wasu da yawa sun jakkata yayin da kimanin mutane 2000 galibinsu daga kasar Sudan suka afka wa wata katangar waya mai tsayin mita 6 a kokarinsu na tsallaka iyaka a ranar 24 ga watan Yunin da ya gabata. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Morocco da ake kira AMDH a takaice ta ce wasu mutane su 77 sun bace bayan faruwar lamarin. Mai shigar da ƙara na Spain da kuma mai bincike na musamman akan ƙorafe-ƙorafen jama'a sun ƙaddamar da bincike akan lamarin
kuma ta yu sakamakon binciken ya zama mai illa ga kasar Spain da Morocco a siyasance idan ya saba bayanan da aka bada a hukumarce akan aukuwar lamarin Mashawarta za su gana a Geneva a wannan makon don cimma yarjejeniya da nufin tabbatar da kurakuran da aka gani da suka kai ga sa annobar COVID-19 shafar kasashen duniya ba su sake faruwa ba. Yayin da ake gab da cika shekara uku da bullar cutar, mashawartan na tattauna akan fadda daftarin farko na abin da ta yi a ƙarshe ya kasance yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan yadda za a tunkari aukuwar wata annoba a nan gaba. Ya zama wajibi mu yi nazari akan darasin da annobar ta koyar abinda shugaban hukumar duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa kwamitin mashawartan kenan a farkon kwanaki uku na tattaunawar da suka kammala a yau Laraba
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar
ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba ubana zayarun zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake wannan muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da ta baba ne gani nan ban ka ya baba ne nan na so ka da inda ka baba ne sai yi kwace da ka baba ne yau na shagi ya da ta baba ne gani
to ba dalla a gashe ka na zamani yanzu kuma lokaci ne da Aisha Mu'azzu za ta gabatar mana da shiri na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka To kamar yadda na alkarota a cikin shirin a makon da ya gabata zamu yi waiwaye ne akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka tattauna a cikin shirin ciwon yammaci cikin wannan shekara mai ban kwana a ranar 12 ga watan Janairun shekarar nan ta 2022 ne shirin ciwon yammaci ya yi duba akan batun auren mace fiye da guda inda malama Hassan na Abdullahi Ibrahim ke mana shimfiɗa akan wannan maudu'in
tun farko Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma yake cewa banki huma da balakun minan nisa'i masla wa sulasa wa ruba da Allah subhanahu wata'ala shi ya halatta tun farko mata yi idan za ku yi aure daga biyu ya fara bai ce daya ba sannan ya ce uku sannan ya ce hudu shi ya halatta musu haka kuma shi ya ba su umarni akan dan za su yi adalci yace in kuma ba za su yi adalci ba to kurbaya ga guda ɗaya ɗayar ma in ba za ka yi mata adalci ba to ka tsaya ga baiwa sannan kuma ya danganta mu a al'adunmu sha'awar da namiji da ta dama ce ta banci maza sun fi mu karfi mu mata muna da rauni sannan kuma a population alam misali mata mu mun kuma za yawa saboda maza su suna saurin mutuwa su bar mata sannan kuma su maza ana kashe su a wajen yaki to idan aka ce namiji mata ɗaya kowa zai zauna da ita su kuma ragowar matan fa kin ga za a sa fasadi a cikin ƙasa sannan kuma ai idan mutum ya aure mata guda biyu ko uku ko hudu kin ga zai kare shi ya je waje ya aikata zina domin Allah ya yi wala taqrabu zina kada ma ka kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila domin ita ta kasance alfasha ce kuma mummunan makoma
sannan a zaurin tattaunawar namu mun karbi bakoncin malama Aisha Dallami da Hajiya Sadiya Aliyu akan batun alfanun auren mace fiye da guda
to malama Aisha ya aka samu kalmar kishi
kalmar abokiya zama ya samu asali ne tun daga addinin mu sun yi shi abokiya zama yadda addinin mu ya nuna mana wacce za ku zauna ne ku haɗa kai ku cewa kawo juna ki zama tamkar ɗan uwa ki zama amma da lokaci ke tafiya zamani na canzawa mu Hausawa sai muka juya abun ya zama kaman kishiya abokiyar gasa muka juya wasu ma suka juya abun ya kasance kalmar kishiya baki da makiya da tafi wannan dai wasu ma abun mamakin shine kama aure su akwai wata a gidan amma su da aka auro daga ƙarshen za su ringa nuna sun tsani wacce take gidan ba auren ita ta bari aka auro su
Hajiya Sadiya to me yasa mafi yawancin mata suke ki a kawo musu abokiyar zama
daga to ba wani abu bane sai gudun irin matsalolin da suke tasowa dangane da zama da abokiyar zama din a dangane da dai da ka dauke ta ko kuma ita ma ta dauke ka saboda yawanci su waɗanda ake kira da kishiya din ko abokiyar zama lamarin yakan juyo ne wani sa'in sai ka kasa ganewa shin abokiyar zama ce ko kuma makiya ce ko ma hasadiya ce saboda abubuwa da dama sukan iya tasowa wanda zaki fahimci cewa wani lokacin ma kamar ba kishi bane ake yi a hasada ce ko baƙin ciki ne yake janyowa a yi irin wannan zama wanda a tsarinmu na al'ada da kuma na addininmu ya halatta namiji a wuri mace sama da ɗaya to kamata dai mu haƙurƙurawa da zuciyarmu mu karɓa mu riƙe da hannu biyu sannan kuma mu karɓa al'amarin da kyakkyawan fuska idan muka yi haka to wannan shi zai sa a zauna lafiya domin na yi min jin wannan karin maganin da yawanci nake yi wa kwanto a kan dana ta ciwon ya mace da ya mace ne to gaskiya din ya zo a tam na kishi a cika ɗaukar ta a ciwon ya mace da ya mace ne saboda ya mace ce za ta yi abin da za ta cutar da ya mace ƴar uwarta kawai saboda ta samu fada ko ta samu wata dama ko ta samu ɗaukaka a gurin namiji.
To kazalika a ranar 19 ga watan Janairun wannan shekarar mun karɓi baƙuncin Hajiya Hafiza Usman da Alama Aisha Ibrahim inda muka tattauna akan illoli da kuma matsalolin da auren mace fiye da guda yake haifarwa a cikin al'umma.
To Hajiya Hafiza idan har mata suna ikirarin cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi ƙarin aure?
Matan mu suna da kishin gaske kuma abin da yake kishe mu idan kika yi haƙuri sai kiga an samu zaman lafiya tsoron wata kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali
kin ga matan mu suna da sihiri da yawa
kina da kishiya to sai kin tsaya da kafa biyu biyu haka wata za ta shigo ta gaya miki wannan za ta shigo ta faɗa na sai kiga cewa an ciccusa miki wani tunani akan kike a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya sai ki gani an zo mu shige shige da mata an kai ta wajen wannan an kai ta wajen wancan saboda ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta to shi yasa zaki ga mata da yawa ba su san ma a musu kishiya saboda kishi na zamani domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya duk da cewa akwai kishin ma a lokacin mace dai ta fi so da mijinta ita kadai ba ta san kishiya sai dai kawai in Allah ya taimake ki in ma kin zauna da namiji ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata aure gwanda ma ki lannaba shi ya kawo ku zauna a gida kina ganin ta tana ganin ki saboda maza in general a yi su dan mace daya ba ko ki so ko ki ki dole ki hakura
Alma Aisha me zaki dora kai
abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki bane abin ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki sai ki ga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje akan a ce mata mijinta zai aure wata kuma abin mamakin shi ne sai ki ga matan da suke wannan abin tabbas mata ne da sun yi sani sun san abin da ya dace amma su take sanin Allah mata da dama su suke tura mazajensu zuwa ga halaka amma da idan ke ce idan kika ga zai fada rami ki kokarki dawo da shi kan hanya amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kanmu rai a duniya a je mu hadu da fushin kuma a madadin mu ma da mu kasance mu ne mafita amma ko kadan mun manje cewa mu ne iyaye akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane mata ta kona gidanta tana cikin gidan har da ƴaƴanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyar ta na cikin gidan sai da ta tabbata kishiyar ba ta tsira da komai ba a sunan kishi ba ta damu da ranta ko na ƴaƴanta ba ba ta damu da ran kishiyan ba wasu ma zamaji sun kashe ƴaƴan kishiyoyinsu shi yaro ina ruwan shi shi duk wannan abin bai san ana yi ba an san kishi ko wani dan adam da yadda Allah ya yi shi amma mu na mu ya ma fita daga misalin kishi
ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya dauka wasu lokutan har da daukar ransu ko wacce aka aka auro ko kuma za a auro ko ran yaya da sunan kishi ko shi ma mijin wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin ko kuma a ta fasa auren idan ita wannan za ta shigo ce
wani bai iya soyayya ba to kila tana cikin categories din matan da basu iya soyayya ba za su iya kashe kansu kuma tsakani da Allah in dai har kika bada 100% kauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kishiya amma gaskiya wanda ki rabu da shi da kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi amma yanzu ke kin yi baki ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ni zan kashe kaina akan shi na me rannan fa guda ɗaya ne
Malama Aisha, mecece muhimmancin auren mata sama da guda?
Kamar yadda komai yana da bangaren shi mai kyau kuma yana da bangaren shi mara kyau. Haka wannan maganan yake da tashi. Bangaren shi mai kyau shi yafi yawa idan har kika haƙuri ku zauna kuka fahimci juna. Dukanku za ku amfani juna saboda kun zama tabbatar ƴan uwa. Ko yara ne idan kuna zauna babu wanda zai bambance waye yaron wani. Amma mu kuma mata sai muka juya shi yanzu ya kasance bangare mara kyau yafi yawa. Saboda da yawan mu mun sa gane me ake nufi da kalmar abokiyar zama mun maida shi kalma ne tsiyayya kuma har ga Allah ya kamata me hukan mu fada mu dawo kan hanya kuma matsalan da yake janyo wa shi wanda ya aure idan har yayi sa'a mata zai samu kwanciyar hankali idan kuma bai yi sa'a ba gaba daya za su bi su dagula mishi lissafiyar sa ta kaman mima ina zai ba a duniya abubuwa sun mishi zafi sannan bangaren da yake shafan tattalin arziki wani bashi da isasshen karfi din matar ma da yake da ita guda daya da ƴaƴan da yake da shi a gida bai gama kula da su ba amma ya tafi wai yana son ƙara aure amma da dai ya zauna ya sauke hakkin shi na gida ya kula da ƴaƴan shi tukunna amma ya tafi ƙaro wa kanshi damuwa yanzu dan haka wannan matsalar gaba daya ta kowane bangare ya kamata ne mu duba mu gyara gabaki dayan mu daga mazan har matan akwai abubuwan da ya kamata mu duba mu gyara
Hajiya Sadiya akwai wani tasiri da auren mata sama da yake haifarwa a fannonin rayuwa kamar kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa da dai
To game da yadda zama da abokin zama yadda ke da amfani shine yanzu misali daya bata da lafiya akalla za ta taimaka ta ci gaba da ubatakin din al'amuran cikin gida kafin ita daya ta samu lafiya ita ma ta karba su ci gaba da jujjuya kamar da suka saba yi haka nan a bangaren mai gidan idan shine ba shi lafiya hannu biyu ya fi guda daya akalla za su haɗu su taimaka gurin jinyar shi sannan in wannan tana gurin shi a wannan za ta kula da So ina ga wannan hakika shi ma cin goni taimako ne da aka yi ta bangaren lafiya haka yin ta bangaren ilimi ne ma ina ganin shi ma zai taimaka wataƙila misali a hakan zai taimaka wajen ciyar da gaba gurin yara kansu waɗanda suka haifa wataƙila misali shi mai gidan ya auri a ɗaya bangaren boko ce a ɗaya bangaren tafi ƙarfi a bangaren addini kin ga za su haɗu su ciyar da yaransu gaba ko ce za ta kawo inda ilimin ta yake su haɗu su taimaka sannan a bangaren tsafta gida ma ina ganin shi ma wannan din yana taimakawa kin ga misali gurin rashin lafiya in daya ba ta lafiya gidan ba zai zauna jigijiga da kazanta ba ko yara a cikin datti ko kuma komai na gidan ya tsaya saboda matar gidan ba ta lafiya a idan da wasu matan ko da wata mace abinda za ta taimaka sannan za a tsaftace
Mai sauraro duka-duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu sake lalubo wani maudu'in ko kuma wasu maudu'in da muka tattauna a kai. Wasu muhimman maudu'in da muka tattauna a kai a cikin wannan shekarar. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya.
Kowa da la'agari da Aishatu Ma'azu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Mun fara shirin mu na wannan mako ne da jaridar Economic Times da Kamaru. Allah ya tabbatar da cewa kwamitin
dake lura da gangin daji a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun fara wurin da wani sirrin su ko Allah suka fitar da rahoton su na kasashen shekaru 2021 zuwa 2022 cewa da wajen yanke itace da ake yi a manyan tsaunuka da suka hada dajin kasar Congo Brazzaville da kuma kasar Koriya kamar hada kasar Afirka ta tsakiya banji wannan dajin zai iya fuskantar waɗansu barazana na canjin yanayi anda yanzu haka wani dajin ne gwade filo yake da manyan itatuwa a nahiyar Afirka ta tsakiya sai kuma jaridar da shi hali ita kuma cewa ta yi kungiyar masu sana'ar taxi a garin Bakusan da ke kasar jamhuriyar Kamaru sun fara wani yajin aiki na ce baba ya gani da sun cewar suna bukatar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta biya musu waɗansu maradinsu kuma haka ba za su tsaye da wannan yajin aikin ba amma halin da ake ciki a yanzu haka yajin aikin ya janyo waɗansu matsaloli na kasara harkokin kasuwa a faɗin gari jaridar Kamaru Tribune ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma ta gwamnati mana cewa hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na kasar jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da fara haɓaka ayyukanta a faɗin ƙasa ana cewa za ta gudanar da aikinta na babu sani babu sabo a faɗin ƙasar na jamhuriyar Kamaru shugaban kwamitin na hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na kasar jamhuriyar Kamaru kuma sa jimama ya ce aikin da za su yi a yanzu haka zai kasance cewa sabo da kaza ba ya hana yanka kaza a faɗin ƙasar ta Kamaru jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru ta ce wani muwa da aka yi a kasar ta Kamaru kamar da bakin kwaya ya kawo mummunan ambaliyar ruwa a bangaren yan awarin kasar ta Kamaru an sai magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila irin wannan ambaliyar ruwan da ba taɓa ganin irinsa ba a wannan bangaren kuma gwamnati ta bangaren hukumar agaji sun ce za su yi kokari su ga sun tallafa wa waɗanda suka rasa mahallinsu a wannan jihohin guda biyu sai kuma jaridar Afrin Media an ita kuma ta ce yan adawa a kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin gudanar da waɗansu zanga-zanga a faɗin ƙasa domin yadda rayuwa take tsada kuma gwamnatin ƙasar Kamaru sun yi gundu bakin su ba su ce komai ba sakatare janaral na jam'iyyar adawa ta SDF OC Joshua ya ce dole ne su gudanar da wannan zanga-zanga domin nema wa talakawa haƙƙinsu za mu kammala sharhi da nuna mana wannan makon ne dai da jaridar Regional Bukavu alaita kuma ta kwarmata mana cewar kasar Japan za ta tallafa wa kasar jamhuriyar Kamaru da maƙudan kuɗaɗe domin haɓaka ɓangaren noma a faɗin ƙasar ta Kamaru kasancewar yadda al'umma suke fama da tsadar taimaka a faɗin duniya gwamnatin ƙasar ta Japan ta ce dole ta taimaka wa tafiyar ta kasar Kamaru domin inganta ɓangaren noma kasancewar tana da dazuzzuka masu albarka mahama a wani karɓa daga Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafatawa da dakaran Russia a yankin gabashin Donetsk a jiya Talata inda ya alƙawarin fitattakar dukkan dakaran Moscow daga ƙasarsa. Yanzu mazauna birnin Beijing ba sa bukatar sakamakon gwajin da zai tabbatar suna dauke da cutar COVID-19 kafin su shiga shagunan cefane, ofisoshi, tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa, yayin da hukumomin China suka sassauta tsauraran matakan dakile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taba ganin irinta ba da ta barke a biranen China a watan da ya gabata. Ana sa ran za a dauki karin matakai don sassauta dokokin na COVID-19 nan da kwanaki masu zuwa. Ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci, cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya.
To duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah kai mu da la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsi wato har yanzu dai Mr. Carl yake mana aiki Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi. Wassalam.